da gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Akwai wasu tashoshin su ma na FM a Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya FM. Idan muka je a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio a kuma zike nan ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com.
Duk ranar Laraba muna maganar siyasa da kuma shugabanci na gari. Yau daya ga watan Agustar shekarar 2018 za mu yi magana game da sauyin ƴan jam'iyyar APC zuwa PDP.
Ita jam'iyyar Hoba Company bane wanda kai da ƴaƴanka za ku zauna ku sarrafa ta. Ni ina tunanin cewa akwai matsala ne da suna ga ba za su iya cin zabe ba suke nema a ba su automatic ticket.
An anci moriyar mutum ba abin da ba za a iya fada masa ba. Ba dan Allah ya nufin cewa za a zama ba kuma so ainihin su Dr. Rabi Musa Kwankwaso da sauran duk waɗannan tawagar su Atiku a wannan lokacin da suka koma jam'iyyar APC. Inda ba dan sun je sun yi wannan hadakar ba na jin akwai inda za su je duk da hadakar su miliyan 1 da kadan ne tsakanin PDP da APC tsakanin bambancin kuriya.
To haka kuma bayan wannan shin game da wannan canjin sheka da ake ta samu wanda mafi girma da aka samu shine na shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da kuma gwamnan jihar Sokoto wato Zira Tambuwal. Shin me kundin tsarin mulki yace?
Wato abu ne dole a raba shi gida biyu. Akwai doka PM majalisar dokoki wurin canza sheka. Akwai kuma su wato gwamnoni da mataimakansu daban.
Kuma tafi da amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na abota game da yadda kuke kallon lamarin.
To bari mu fara da jin amsoshin tambayar kamar yadda Hafsa tace game da wannan canjin sheka. Shin yaya ƴan Najeriya suke kallon al'amarin ne?
To Fatima Musa wada barkin Lahi tace tabbas ci gaba da canza sheka da wasu jigajigan jam'iyyar ta APC suke yi zuwa jam'iyyar PDP mai adawa wallahi ihu ne kawai bayan hari.
To sai kuma Shehu Adamu Rijau yace eh hakan yayi nuni da cewa mafi yawancin ƴan siyasar kasar mu da bukatun kansu ne a gaban su ba na al'ummar da suka zabe su ba. Wannan ne yasa da zaran mutum ya ga ba zai samu biyan bukatar sa anan ba sai ya tsalle ya koma can.
To sai Adamu M Ala Dambam yace babu abin da yake kawo sauye-sauyen sheka a tsakanin ƴan siyasa in ban da rashin aƙida. To muna da maganin masu irin wannan halayya domin kuwa ba wanda zamu zaba mutukar mun fahimci cewa ba shi da wata bukata sai ta kansa. Tashi lafiya.
To sai kuma Jibril Umar na basa yace babu abin da ke kawo haka face ku da ƴan mulki da kaunar tare abin duniya.
To sai kuma Abubakar Musa Maru yace ƴan siyasar mu dama ba dan talaka suke yi ba dan biyan bukatun kansu ne kawai dan babu wani kwakwaran dalili da suka bada na fitar su APC.
Sai kuma Ramatu Garba Baba daga Saudiya tace ko shakka babu ci gaba da canza sheka da wasu manyan ƴan siyasar APC suke koma PDP a kasar Najeriya wallahi sai dai mu ce Allah ya raka taki gona.
Da kuma Aminu Adamu Malam Madori da Umar babban yaya sabon gida suka ce salam yau da gobe ikon Allah. Hakika abinda yake wato abinda yafi haka abinda yake faruwa mafi yawan ƴan siyasar suna yi ne domin tara abun duniya ba wai dan su gina ƙasa ba. Ku tashi lafiya.
To mun gode. Sai kuma Adamu M Ala Dambam yace sauye sheka tsakanin ƴan siyasar Najeriya ba kun bane face rashin aƙida da manufa. To amma in dai kana da ƙuri'a to kana da maganin masu irin wannan zabiyar ne ko menene?
To sai Zainab Ibrahim Musa wada daga Barkin Ladi jihar Filato tace to ƴan siyasar APC masu canza shiga zuwa PDP wallahi an yi walƙiya mun ganku a saboda haka sai ku taka a hankali domin ita duniya ana taka ta a hankali ne.
To sai Maryam ƴar Fulani tace ta rubuta ne daga kasar Pakistan tace muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen ire-iren waɗannan azzalumai masu canza shiga zuwa wata jam'iyya ko PDP ce a mun.
To sai Comrade Adamu Jimba Madara yace ba komai bane ke sa wasu ƴan siyasa sauye shiga daga jam'iyyar APC zuwa PDP mai adawa. Face neman sake darewa akan madafin iko.
Najibu Sani yace a gaskiya wannan lamari abu ne mai kyau, shi ya nuna Najeriya mun fara iya siyasa, duk wanda yayi ba daidai ba a kaurace masa. Babu Buhari babu wani romo a mulkin sa da talaka ya samu, kana iya kira da masu sai menene ina kira da masu ciwa talakawa tu a kwariya suna tare da shi, wallahi kariya ne wannan wai talaka ya tuban gan da abin da ya rubuta a can karshe ba, amma dai abin da yake nuna shine ba su sha roman demokradiya ba.
To yana ganin kenan rashin sha roman ne yasa suke barin APC ko? To sai Sani mai langelenge alwaya wuri yace ba shakka wannan abu ne da aka saba da shi, ganin cewa a duk lokacin da zabe ya gabato zaka ga ƴan siyasa na yi ta canza shiga domin dalilan da yawanci su kadai suka sani.
To mun gode a cigaba da aiko mana da sakonni.
To shin ya wannan abu yake ga su ƴan jam'iyyun APC da na PDP? Wannan ce ta sa wakiliyarmu Madina Dauda ta tattauna da matasan ƴan siyasa don jin ya suke kallon abin.
A yau ina tare da baki na mutum biyu. Akwai Alhaji Abdullahi Gombe dan jam'iyyar APC, Ambassador Ibrahim Bala Aboki jagoran matasa na jam'iyyar PDP na ƙasa. Zamu yi muhawara akan canja sheka na ƴan jam'iyyar APC zuwa PDP. To wai shin menene ya zafi haka? Ga zabe ya gabato. Bari mu fara da tambayan Alhaji Abdullahi.
To ai ba abin da ya zafi, domin ba abin da ya tafasa shi ma balle ya zafi. Dalili kuwa shine ita harka ta siyasa duk abun da ya faru ba abu mamaki. In kin ga abu an ce ya faru, to sai ki jira ko me zai biyo baya faruwar sa. Duk abun da kika sani na gyara, in ba wai an ce a Qur'ani ko a hadisi ko wani abu ne ba zai yiwu ba, to zai iya yiwuwa cewa za a iya gyara shi. Amma in Allah ya ce ba zai gyaru ba, to ba dan adam a duk fadin doron kasa da zai gyara shi. Saboda haka ni wannan ban yi mamaki ba, bai tayar min da hankali ba. Siyasa ne, kyan siyasa ne. An ce daman the beauty of democracy tana da abubuwa da yawa, wato kyan siyasa yana da abubuwa manya-manya wanda za su baka sha'awa. Domin za ka ga mutum da rane na son ka, yamma tai sai ce baya son ka. Kuma haka ne, ko kuma da yamma yana son ka, gari yawa ya ce baya son ka. Saboda haka ni ina ga kaman ba abu mamaki bane. Gyaruwa ne da girgijewa da abubuwa na demokradiya na bambanta kasa da hatsi.
Ibrahim, barin da gare ka. Shin siyasa ce kawai ko dai a'a ku ne kuka tsinci dami a akala?
Hakika ba magana ce ta tsantar dami a akala ba. An ce da abun kwarai in ya fara, an ce ramin ƙarya ƙurare ne kuma gaskiya dokin ƙarfe. Jam'iyyar APC dai ban mu taba daukan ta cewa jam'iyya ba ce, haƙaƙa ce kawai ta wasu mutane don wasu biyan buƙatar su. To a yanda kuma buƙatun ba sa biya kuma ake samun akasi na rashin abubuwan da aka ƙarauta wa mutane, to dama irin haka daman za ta faru. Da kansu suka zo suka yi rawansu, suka yi kiɗansu, kuma rawa aka ce in kiɗa ya canja, kuma rawa sai ta canja. Da farko jam'iyyar nan tamu ta musamman mu da muke arewacin Najeriya har kafurta mu aka yi a lokacin da ake so a kawo Janar Muhammadu Buhari. Amma daga ƙarshe me yake faruwa a yau? Saboda ba a shigar da Allah cikin lamarin ba, shi yasa aikin da alƙawurkan da suka kasa cikuwa ba abin da aka yi wa ƴan Najeriya. So ƴan Najeriya kuma suna ganin ba su da wata makoma ta kirki. Su kuma mutanen da suka bi su domin a kafa wannan gwamnati suna zaton cewa ƴan Najeriya za su samu wani sauki, kamar yadda aka ce shinkafa za ta dawo 3,500, aka ce za a dawo da ruwa, za a yi titina, za a yi haɓaka wannan, za a ba da jarurruka da abubuwa daban-daban, duk ɗaya daga ciki ba wanda muke gani ya iya faruwa tsakanin wannan lokaci zuwa yau. So gaskiya magana ta gaskiya, in dai mutanen nan daman da gaske suke kuma sun tafi ne don a kawo canji, talaka ya ji daɗi, ai ya zama dole su bar jam'iyyar nan muguwa su koma ainihin mai mutunci wadda ta mutunta mutane a baya.
Ka yarda da abin da ambassador ya ce yanzu?
Wannan magana ce ta siyasa, domin ni dai yau kusan shekara 35 na siyasa a Najeriya, kuma na faro siyasa daga wadina har na zama national. Kuma siyasa a Najeriya ba wani fashin baki da kuma gyara da ba mu ji ba ko ba mu gane ko ba mu yi ba. To a nan faji yake ka duba shekara 16 mutane na mana mulkin mulakiya. Mulki ne na bakin mulki wadda ko zamanin irin mutanen da ba zan ce Fir'auna ba, ba a taɓa irin wannan mulkin ba. Kuma ba yadda za a yi gwamnati ta shekara 16. tana irin wannan mulki, ‘yan Najeriya su gani su gaji su ce sun canja. A rana ɗaya in kika duba wannan jam'iyyar APC nan, ko da haɗaka ne, ana yin haɗaka a duk demokuraɗiyyar duniya, akwai inda ake haɗaka, kuma haɗaka tana kawo wani abu. Amma mu abun da muke faɗa, mu a yau idan shugaban Najeriya zai kuskure, za mu ce ya yi kuskure, amma bai kamata a ce ana ƙoƙarin kafa demokuraɗiyya wasu mutane, mutum ne jam'iyya ta bashi shekara 8 yana gwamna, ta kuma bashi shekara 4 yana ko minista, ta bashi shekara 4 yana senate president misali ko mataimakin shugaban ƙasa, amma sai ya tsalle ce ya bar jam'iyyar ya koma wata jam'iyya, sa'annan bayan wani bukatunsa ba su biya ba sai yake cewa ya bar can ya tsalle. To ai a siyasa ba za ka zama kaman tsuntsu ba, daga wannan bishiya ka koma wannan bishiya.
To ku me kuka sauya a jam'iyyar ku da kake gani ya ja hankalin waɗannan mutanen suka zo APC kuma yanzu suka sake fita, me ya sauya?
Abin da ya faru shine sun ga cewa dadin mulki da jin dadin kuɗi na mulki da irin kwashe-kwashen kuɗi na sace-sace da ake zai kare, saboda haka dole maimakon su zauna inda za su je su fadi gwanda su bi inda za su ci gaba da cin riba. Ai kamar ɗan kasuwa ne, shi ɗan kasuwa ba ruwansa da gwamnati, gidan mai ba ruwansa da ɗan PDP ko ɗan APC. Amma abin da za ki duba shine muna so demokuraɗiyyar ta kafu da gindinta. Ba wani hujja da za ka shekara 16 kana mulki dan wani ya zo ya shekara 3 ya fara cewa me tukun laifin Buhari nan ne, dan ya ce kar a yi sata, ko kuma a dawo ku da kuɗin da aka sata, ko kuma kar a yi cuta, ko kar a yi damfara, shine laifinsa. To ai wannan kuma magana na gyaran ƙasa, dama ai ko gidanka ne akwai abin da ake cewa carrot and cake, ko ɗanka ne kana son sa amma za ka take shi, ciwo ne yana nan a gaban likita, sai ya sa aidin ka ji zafi ka yi ƙara, domin ƙaran nan shi pleasure ne a gunsa, domin yana ganin za ka samu sauki, in ya barka da ciwon, ciwon sai ya cinye ka.
To kana nufin kenan waɗanda suka canza sheka suka koma jam'iyyar PDP nan ba za su samu yadda suke so ba kenan?
Ina tabbatar miki Hajiya, su kam a siyasance 'yan Najeriya ta fito musu wara-wara, an riga an ware cewa wane ne 'yan siyasa, wane ne dillalan siyasa.
Ka yadda da wannan ambassador, wannan bayani da Abdullahi yayi?
Eh to ai shi Abdullahi irin jama'a ne waɗanda a kullun suke sa rai da gwamnati watakila za ta iya motsi su gane wani abu. Za haka ko da yaushe za su iya yabanta a daidai, za su iya yabanta ba a daidai ba. Ishu din shine magana ta gaskiya, shi Malam Abdullahi in yana cin abinci so uku daidai, kuma yana samun wasu abubuwa da yake sa aljihunsa yake kulawa da mutanansa, sauran talakawa me halin da suke ciki. Iyakacin shinkafa kadai da zaka iya gane yau ta kai naira 15,000 ko 16,000. Har akwai lokacin da ta kai 20,000 misali zan maka.
To wannan shine zai sa har 'yan jam'iyya su canza sheka?
Ina zuwa. Ai wannan magana da nake ta talaka. Talaka shine number 1 a ƙasar nan, kuma wa ake mulki a ƙasar nan? Talaka. To in ba talaka akwai mai mulkin da zai zo ya tinkaho yana mulkin wane ne? Za ka yi mulkin kango ne? Ai mulkin jama'a kake yi. To jama'an nan suna jin daɗi ko kuma ba sa jin daɗi? Wato waɗannan mutane da suke barin jam'iyyar APC, a iya tunanin su manufofin da aka karanta musu da canjin da ake tunanin za a samu a ƙasar Najeriya, kowa zai ji a zuciyarsa kaman wani abu zai faru na kirki. Amma da aka je sai ya kasance an dibilbilce, babu wata agenda, ba wani plan, kawai an shiga office ba agenda, ba a san ma me za a kama ba.
To me yasa kai kake ganin suka ci gaba a cikin APC har sai da ta kusa karewa yanzu sannan za su fita?
To alhamdulillah, ko da yaushe in kana sa rai ana baka confidence cewa za a yi wannan abin na mutane, za a taimaki al'umma, ga abin da ake shiryawa, agendar ana nuna maka kaman za ta yi, definitely za su ta jira su ga za ta yi. Amma in sun ga abu ba zai yi ba, ya za su bar abu ya ci gaba a tacin zalin jama'a, a tacin zalin al'umma, mu tashi tashi a gaban Ubangiji in an tayi punishment, me dalilin ka na bin mutumin da ka san ba shi da kirki, mutumin da ka san ba ya kyautatawa, ka bi shi, ai duk abin da kake tare da shi zaka tashi tare da shi ranar gobe kiyama. So dan haka waɗannan mutanen da suke zalunci a yau, in har ka zauna tare da su, to lillahi wa rasuli, in yau kuka mutu gaba ɗaya za ku tashi a gaban Ubangiji, yaya kuka yi mulkin Najeriya? Yaya kuka yi mulkin Najeriya? So dan haka azaba da bala'i da kuba da suka kawo ƙasar nan a yanzu, ga kuɗaɗe yanzu ana yana cewa 'yan damfara ko makamanta haka, duk 'yan damfaran da barayin ba su zagaye su ba, duk barawo, in an ce barawo ne, cikakken barawo shine wanda ya tsallako daga PDP ya dawo bayan an ci mulki, amma suna nan lafiyar su kalau yau, ba a bincika kowa. Kai in mutum ma ya gane yana da matsala kawai sai ya dawo, in ya dawo shikenan shi tashi an kulle.
Alhaji Abdullahi, ɗaya cikin abubuwan da waɗanda suka canza sheka
ake korafi akai shine zabubbukan da akai a gundumomi ba a saurare su ba ba a yi musu adalci ba sannan kuma sun ga cewa yawa-yawan abubuwan da jam'iyyar APC jam'iyyar ku tace za ta yi ba a samu cimma burin waɗannan abubuwa ba
ai
shi yasa suka canza
shi ai ina gaya miki ita jam'iyya ho ba kamfani bane wanda kai da ƴaƴanka za ku zauna ku sarrafa ta in mutun ya ga zai iya cin zabe ya je ya fuskanci jama'arsa me ka musu asibiti babu ba kana constituency project ba kai ba ni ina tunanin cewa akwai matsala ne da suna ga ba za su iya cin zabe ba suke nema a ba su automatic ticket kuma ba wanda zai maka wannan alƙawari maganan kuma wai ka ce Abdullahi maganan kudi sai dai baka san waye Abdullahi ba ni Buhari mun yi meeting da shi yafi sau 20 bai taba ban ko 5000 ba ko bai hana ni yin sa ba bai hana yin maganar sa ba kuma ina so in tabbatar miki Hajiya shi da yake maganan nan Allah kansa in ya muku ruwa ya ce ku tafi gona kai za ka yi huda kai noma ka nemi taki ka sa kai gilbi kai ka debo abu Allah ba zai ma noma ba to amma kana tunanin wai ai shinkafa ta yi tsada ai ana kaza ai dala ta tashi ka manta da cewa muna cikin gwamnati ne fa aka dinga kashe mana mutane wanda muka rasa yadda zamu yi muka kamar ni daga shi kan wata kila ma yana baccin sa lokacin da ake tafasa mu a northeast in zaka fita da matanka da yanka za ku yi banka na ku yi addu'a ko in dawo da rai ko kuma a dawo da gawara to wannan wani irin mulki ne mulkin bakar hula
to yanzu ya ragu ne tunda har yanzu ma ana kashe
kashe ai ina tabbatar miki wancan sauran jirarun waɗanda suke aikata wancan sune suke nan kuma shi shugaban kasa mai adalci wanda duk duniya har turawa kin san ya son duniya ba wanda ya kai bature ya ce Buhari mai gaskiya ne kuma ina so a ga Buhari nan tukundawa ma zai takarar ne a ga ya mun quality wanda za su yi takarar da Buhari in ji wane ne shi kuma in ga ya miki ya yake saboda haka mutumin da aka ce ba shi da wani laifi na harkan magana
yanzu idan jam'iyyar APC gaba ɗaya kowa ya koma jam'iyyar PDP aka bar Buhari shi kadai zai ci zaben
a'a ai ba za ma mu koma ba domin waɗanda suka koma Hajiya mutane ne wannan ƴan kasuwa ne mutum dan kasuwa kuma ba dan siyasa ba ya da kika iya da shi dole ki saurara mar kasuwancin sa yafi ma Najeriya mu kuma demokradiya muke so mu kafa akan diganta ko Buhari na da rai ko bai da rai ko ya gawa mulki ko bayan mulki tunda a cikin harkan aka same mu
ambassador Ibrahim an ce ko ƴan kasuwa ne shi yasa ake kasuwa wato kowa ya kawo mata
ai daman an ci moriyar mutum ba abin da ba za a iya faɗa masa ba saboda ni na san Allah subhanahu wataala in ba dan Allah ya nufin cewa za a zama ba kuma so ainihin su Dr. Rabi Musa Kwankwaso da sauran duk waɗannan tawagar sa Atiku a wannan lokacin da suka koma jam'iyyar APC inda ba dan sun je sun yi wannan haɗakar ba na jin akwai inda za su je duk da haɗakar su miliyan 1 da kaɗan ne tsakanin PDP da APC tsakanin bambancin kuriya to a yau kuma Dr. Rabiu Musa Kwankwaso shi kadai ina kyautu da tan da suka komo ya komo da wajen miliyan 2 da aka ba Buhari a Kano
don haka ne me yasa koma ko kai hadaka
so don haka ba magana ce ta hadaka ba ai mu ba mu kira kowa ba kawai adalcin mu aka gani ake tahowa aka gane cewa jiya ta yi kyau don haka muna ganin gidan jiyan nan yafi kyau shine al'adam dan adam da yake Najeriya zai ci gaba da jin dadin sa
kuna ganin wannan hadaka da kuka yi za ku iya kwatan gori ba hannun kuturu
aha ba ai kuturu ya san ai bashi da mamar kar gorubar kuma wannan zabe da za a yi kamar daga jihar Kano tun karfe 10:30 ana gama accreditation ganduje ya fadi shi kuma general shi ma tun 12 na ranar Allah ya sa duk fadin kasar nan Najeriya ya fadi kawai tun yanzu ma muna ba shi hakuri cewa a fara shirya pension da gratuitun kowa da za a san inda za a yi wannan amma dai da izinin Allah jam'iyyar PDP ta dawo normal kuma da izinin Allah za mu karbi gwamnati a yanzu magana da nake miki ana magana da campaign muna sa rai da gwamnati a kalla shida yanzu wanda suke hanyar tahowa a dan tsakanin nan muna sa rai da mu senators kamar mutum senator 20 da su ma za su iya dawowa sannan kuma members ko ina da the green chamber da red chamber gaba ɗaya mu za mu yi taken over da izinin Allah
to me za ka ce a game da wannan kuwa domin yanzu senator Bukola Sarake ya sauka ya fita daga APC ya kake kallon majalisa
ai majalisa tana nan daramdam magana majalisa ba ita ba dokar da ta yi majalisa ita ce majalisa ba ƴan majalisa ko muna majalisa ba Aisha ta ya mana wannan yace yawa mutane sune kasuwa ni ku raba inda kayan rumfuna ai wanda suke fitan nan duka kayan rumfa ne kawai talakan nan ke tuki duba ki taba hadbin na talaka idan Buhari ya je kasa ba hanya ba guri ba gul masaka tsinke kuma duk kasan nan duk Afirka ba wanda ya siyasa irin ta Buhari dalili da shi kansa shi bukolan da konkwason ni bana siyasar Kano ni ba dan Kano bane saboda haka ko konkwaso ko Ganduje ko duk siyasar da suke ni ina hadakan da ake magana ba a ga ake ti bayan zabe sun fadi kuma za a yi zabe sun su fadi ina hadakar ina kwarewan ina iyawan ina PDP babu ita ƙarya ne kawai PDP ta zama jam'iyya ta bangaren Najeriya PDP ta wazo original party ce yanzu ka je arewacin Najeriya ba a PDP ka je kasan Yarbawa su sun ce suna jira ne su magannan wai lissafin figa na wani senator wani ni na san senator na ya kasa zuwa constituencies saboda bai da ko lambatu bai mana ba to tayi na zai je ci zaben dan ya koma PDP kuma mai damu mu mutane ne suke yin zabe kuma Buhari mutane Allah ya yarda da shi mutane sun yarda da shi kuma ba barawo bane ba kuma mai cutar mutane bane mutane ne su sun kasa hakuri su hada shekara 16 da shekara 3 amma ina tabbatar miki ko yau akai zabe Buhari in Allah ya yarda an gama sai dai su jira mu su wanke rigunan su zo su taya mu murna
ina kiran jama'a ku ba ni gunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake gungu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanda kasa ce ta ku yan uwa na kasar mu zamu yo kishi kada da mu kwasa kasar mu zamu yo duba na yin kallo na da kai nake mai sace kudade na da ke nake mai diba a cikin rana da ma ku zo miki shin kasar mu to da mun da na kuka mai kuna muna gani ana mun kashi ana fada ana ta arashi
tattaunawar da aka yi kenan tsakanin dan PDP da dan APC wanda Madina Dauda ta yi mana da su to kai tsaye kuma ta waya muna tambayi Barista Aliyu Abdullahi wanda ya mafashin bakin siyasa ne kuma lawyer ne domin mu ji me kundin tsari Malama Hafsa ya tanada game da wannan abu kundin tsarin mulkin Najeriya kenan to Barista barka da warhaka
barkanmu dai da warhaka Usman Kabara
yawa to muna son mu ji ne a game da wannan canje-canjen sheka daga jam'iyyar APC mai mulki zuwa jam'iyyar adawa ta PDP da ake ta samu wanda ko a dan yau da safiyar nan sai gashi shi ma gwamnatin Sokoto Tambuwal ya koma cikin jam'iyyar PDP shin akwai wani abu ne da doka ta tanada akan wannan muna son mu sani ya abin yake ne a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya
to barkanmu dai wato shi canje sheka na ƴan siyasa wayanda suke kan kuma da abin ko kuma ce kare ga mulki wato abu ne dole a raba shi gida biyu akwai wato doka PM majalisar dokoki wurin canza sheka akwai kuma su wato gwamnati da mataimakan su daban kaman ƴan majalisar dokoki ko na kasa ko na jiha idan har suka canza sheka ita kullun zaki tsarin mulkin kasar nan abin ne shine in ka canza sheka daga jam'iyyar da aka zabe ka bisa dole ka saukar da kan kujerarka sai dai illa in har zaka iya kawo wasu dalilai cewa jam'iyyar nan akwai rabuwa a cikin ta kuma akwai wani wato kotu da ta bayyana wanda zai jawo har dan majalisa ya canza sheka daga jam'iyyar shi kuma ya ci gaba da wato zama a bisa kujerar shi aka ce wannan rabuwar sai ya kasance rabuwa ne da ta shafi ba wai saboda a jihar ka ba akwai rabuwa ko a bangaren wato karamar hukumar ka ba sai dai har rabuwar da ta shafi gaba ɗaya kasar a wannan jajjabiyar, to shine rabuwar da doka za ta yarda cewa lalle akwai rajambiya ko ka canza shekara za ka iya zama a bisa kujerarka. To wannan shine dokar akan 'yan majalisa idan suka canza shekara daga jam'iyyar da aka zabe su a kai. Su gwamnoni da mataimakansu, wata doka da ta hana su ko kuma ta musu wani abu idan suka canza shekara. Wannan canza shekara wato ra'ayinsu ne, kuma ya rage tsakanin su da jama'ar su na jojin da suka zaɓe su. Saboda haka ba wani doka da ta hana su ta shiga, kawai illa dai kana tare da jama'a ka zo bisa jam'iyya ka kai musu campaign bisa wasu wato ka'idoji ko kuma in ce wasu abubuwa manufofi na jam'iyyar. Saboda haka me za ka gaya mutane in ka zawo karo na biyu kuma kaje kana neman wani mutumi, zaka ce da can abin da ka faɗa musu cewa ga bisa jam'iyyar da abubuwan da jam'iyyar naka ka nemi wato mutane da zaje ka bisa cewa dama ƙarya ake musu ko kuwa ba daidai wannan jam'iyyar take ba. Saboda haka ne tsakanin shi gwamnan da jama'ar jihar shi yadda zai kuma zo ya gaya musu cewa ya koma wani jam'iyya ga kuma manufofin sabon jam'iyyar da ya koma. In kuma dama tsofuwa ce, to kaga an koma gidan jiya kenan.
To tanadin kenan da kundin tsarin mulkin Najeriya yayi.
Eh, akan 'yan majalisa ne. Majalisar dokoki.
Su kadai suke da wannan daga kafar.
To kuma kaga akwai wani in ka lura a Najeriya, su yanzu 'yan majalisa, kaga shugaban majalisar ma gaba daya yayi canza.
Shine to ai shugaban majalisa yayi ma canza.
Ai wayo kan canza shekar, kan canza shekar kaga sai da aka wani rabuwa aka fitar da wannan wanda ake kira RAPC, wato Reform APC karkashin dattijon nan Buba Galadima. In haka ne ba wai dan
kafin kai nisa kamar yanda ka kawo waccan hujja kila abinda sai kai kenan haka kuke kallo.
Yawwa, sosai makwa wayo ne bisa kan wayo, saboda sun san cewa wani wayo ne na azagaye bayan shari'a tun daga doka abin kaga. Kuma wato su waɗanda suka ba mu kullun tsarin mulkin kasar nan akwai dalilai da yasa suka dinga ya waɗannan dokoki. Dalilin da yasa kaga wannan dokar ta fi tsanani akan majalisan majalisa, saboda su ya kamata a ce su bada wakilci, sannan kuma su duba hukumar zartarwa kan abin da take yi. Saboda haka su ya kamata a ce sun fi kusa da jama'a. Jama'a kuma sun zaɓe su bisa jam'iyyun ne a wannan lokacin. Jama'a sun zaɓe su ba su kaɗai suka zaɓa ba, sun zaɓi ma jam'iyyun ne. Saboda wata ƙila saboda manufofi na wannan jam'iyyun, don haka ne jama'a suka zaɓe su. Yanzu kaga idan suka canza shekara, kamar sun ci amanar jama'ar su da suka zaɓe su, saboda suna cikin wasu jam'iyyu.
To madalla
ta bakin barista ke nan.
Gode
barista Aliyu Abdullahi. Wato Hafsa, abinda zaki kalla shine mutane mun tattauna da su, ko ince Madina da Tumana tattaunawa da APC da ɗan PDP, sun yi magana kowa ya faɗi abin da yake kallon siyasar Najeriya. Sannan mutanen Najeriya a cikin sakonnin da muka karanta mafi yawanci sun nuna cewa kwaɗayin mulki da wane ne shi ya kai wa'incan. Shi kuma yanzu barista ya ce to gwamnoni suna da wannan ikon, ya rage nasu su da mutane. Sannan kuma masu 'yan majalisu ko sanatoci su ne suke da tarnaƙin, sai in an samu rabuwar jam'iyya, wanda barista in baki manta ba yake cewa sun kalli abin a matsayin kila wannan haɗakar ko kuma rabuwar da aka samu a cikin jam'iyyar APC, sun yi amfani da wannan damar a yanda yake suke kallon abin su masana fashin bakin siyasa kenan. Kila shi isa don a samu damar canzawa din. To sai a hankali. To yanzu kan duka dole mu tattara, yanzu mutanen gari sai mu ce ya rage, wai shara ta rage, mu shiga rijiya. Kowa ya tsinci nasan abin da ya tsinta a cikin wannan tattaunawa da aka yi, da fatan Allah zaɓa mu nufin alheri a koyaushe. Yanzu kan amadadin
Hafsat Bello dan mai
sai kuma Daniel Brown shi ne ba da umarnin shirin da injiniyan mu Leo ne Usman Ahmed Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa, mu zama lafiya, a kasance da sashi wasu na murya Amurka a koyaushe.
Don't move, 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 don